Rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai karatun littafi na biyu shine zadu zaujaini guzurin ma'aurata fi ahadisi sayyidi thaqalaini a cikin hadisai na sayyidi thaqalaini yani jagora na ɗiyan adam da aljannu shine sallallahu alaihi wasallama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wannan littafi malam yayi shi juz'i na farko da na biyu sannan kuma da juz'i wanda yake na juz'i na uku kenan ajza ne guda uku sannan bayan shi mawallafin littafin ana kiran shi da suna Muhammadu Sanusi bin Sheikh Musa Al-Khalifa rahimahullahu gabari ko gubari ko gubari gabari zai zama to Kano Nigeria mawallafin littafin tuwfiya sahibi hada alkitab yawm thulatha ya rasu ranan talata 13 ga wata na October a shekara ta 2015 nan da shekara kamar 7 da suka wuce wa nas'alullahi subhanahu wa ta'ala an yudkhilahu fasiha jannatihi amin muna roƙon Allah ya sanya shi cikin aljanna shi mai lwaciya wannan malami wanda ya wallafa wannan littafin shi Muhammadu Sanusi ibn Sheikh Musa ibn Ali ibn Muhammad al-Kanawi an aihe shi a shekara ta 1971 kenan da zanfsan sosan ta onzugo ranar alhamishi kuma ya rasu a shekara ta 2015 mawallafin wannan littafin mabiyi ne ga dariƙar tijaniya ai daga jin as-sayyid al-khalifa alwani ne kasan inda aka sa gaba to amma hadisan da ya rubuta a ciki hadisai ne waɗanda kamar yadda zamu ji inda yake hudi a cikin muqaddimar shi hadisai ne wanda suke ba su da matsala hadisai ne wanda tattaro su daga cikin sahih al-bukhari da sahih muslim ko muttafaq alaihi al-bukhari aw man farada bihi al-bukhari aw infarada bihi al-muslim haka tattaro su sannan kuma kahin karatun wannan littafi wani lokaci akwai wasu mutane daga saman wata majmu'a ta WhatsApp sun so in karantar da su littafin to ni littafin a lokacin ne ma na taba jin labarin shi ban san shi ba to a lokacin na neme shi ai ka lura da na kamar ya dan sharuwa haka yake kuma to a lokacin na nemi littafin na karanta da na karanta na kare na dauki littafin da kai ma malam dai daga cikin malaman mu malam Umar malam Husaini ya karanta littafin ya ce a wannan bai da matsala littafi ne lahiya lolu babu matsala ana karantar da mutane jayi kenan za mu karantar da washi wannan littafi insha Allah ta'ala daga farkon shi zuwa ƙarshe kuma za mu dan tahi a gurguje kadan saboda mu samu koda juz'i na farko ne mu samu mu yi kahin wani abu ya zo gidda mal yace muqaddimatul muallifi gabatarwa ta mawallafin littafi bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai sallallahu ala nabiyil karim Allah yayi tsira da aminci akan annabi mai karamci shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala Allah mai girma da buwa yake cewa wa in khiftum idan kuka tsorace cewa Allah tuqsidu fil yatama ai Allah ta'dilu cewa bakakku kasa yin adalci a cikin haƙin marayu wannan magana abin da ya kawo ta shine misali wani mutun ya mutu ya bar maka marainiya marainiyan nan zaka iya aurenta an gane kamar misali kaje gidan marayu kace a baka kaza kaza misali ka gidanka ka kula da su sai zaman to ta kai haddin da za ta iya aure yanzu kuma kai kana iya aurenta to shine Allah yake cewa idan kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba wajen baiwa su waɗannan matan wanda za ku aura wanda marayu ne kasancewa suna ƙarƙashin ku sun tashi a gidanku ku kasa yi musu adalci wajen ba su sadakin da ya kamata in khiftum alla tuqsidu fil yatama Allah ce fankihu ku aura wasu matan na daban ma baba lakum abin da ya dadi a gare ku minan nisa'i na daga matattaki masna ko ku auri mata biyu wasu lasa ko kuma ku auri mata uku wa ruba'a ko kuma ku cike zaman to kun yi mata hudu fa in khiftum wannan shine kaida da Allah bada ko biyu ko uku ko hudu idan aka rasa yanda za a yi kuka tsorace Allah ta'dilu cewa ku kasa yin adalci in kun auri biyu tsakaninsu ko ka auri uku ka kasa yin adalci ko kuma ka auri hudu ka kasa yin adalci har a gane cewa fa baba ya hi son wacce ko ya san ɗiyan wacce akan wacce wanda kuma wannan da yawa nan ne faruwa idan Allah yake cewa idan ya zamanto ka san kana da wannan raunin to fa wahidatan sai ka auri guda ɗaya tallin tal aw ma malakat aymanukum ko ba laihi zaka iya karawa da abin da damar ka ta mallaka shine kuyangu ko kuma bayi zalika Allah yace kaga haka yin hakan adina ay aqrab shine mafi kusa Allah ta'dilu na kar ku yi fandara kar ku wuce gona da iri Allah ta'ulu afwan zalika adana Allah ta'ulu wannan shine mafi kusa na kar ku yi ta'addanci kar ku wuce gona da iri na hanyar ku tattaro diyan mutane kuma ya zamanta kun kasan adalci tsakanin su malaka alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah Allah nan allazi wanda kaddara shi ya kaddartawa kowa abin da ya kaddarta mishi sannan kuma fahada Allah ya shiryar da kowa da abin da yake daidai da shi ai fahadahu bima yunasibuhu Allah ya shiryar da dan adam game da abin da yake daidai da kai wa khalaqa az-zawjayni adh-dhakara wal-untha Allah ya halicci az-zawjayni shine kuful guda yani me za ki rashi da suna da Hausa ma'aurata yani adh-dhakar wal-untha namiji da mace Allah ya halicce su min nutfatin daga ruwa wanda yake na maniyi idza tumna a lokacin da aka zuba shi a cikin ma'aifa kenan ta wannan hanya kowa yazo amma kudura Allah ma'aifar daya ce kaga wani namiji wani mace wani kaza abubuwa daban-daban dai ba duka yana maka nuni akan kwarewar Ubangiji subhanahu wataala malaka wa ashhadu ina mai shaida wa Allah ilaha illallah ba wani abun bauta musu ga cancanta sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu bayar abokin tarayya lahul hamdu godiya ta tabbata ga Allah fil akhirati wal ula anan gidan anan a gobe kiyama lahira kenan ko wal ula da nan gidan farko ne ita ce gidan duniya wa ashhadu ina mai shaida wa anna muhammadan cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu manzulin Allah sallallahu alaihi wa ala azwajihi ummahatil mu'minina amincin Allah ya tabbata ga wannan manzo wa ala azwajihi alwace Allah ya tabbata akan matattakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ummahatil mu'minina uwaye ga masu imani uwaye mu kenan ko wa ashabihi sannan ko bayan su da sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suma amincin Allah ya tabbata a gare su suwa ne ne alladhina sadaqu waɗanda suka yi gaskiya suka gaskanta bima jaa bihi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa nasaru suka taimakawa manzon Allah ala tablighi risalatihi akan isar da sakon da Allah subhanahu wataala ya bashi na isarwa zuwa ga mutane sannan kuma yake cewa manistanna da dumma mutumin da ya sunnantu bi sunnatihi da sunnar shi shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ila yawmid din har zuwa rana ta karshe ranar sakamako kaga wannan muqaddima ce ilahiyya akan manhaji wanda yake na daidai kuma dama su sufaye ba gaba ɗayan su bane ba ake ma kudin goro ba gaba ɗayan su ake ma me kudin goro wanda suke da aqidan nan ta wahdatul wujud mabiya sheikh ibrahim inyas wannan su ne ɗan faida wannan su ne kazamtattu na karshe a cikin su saboda aqidun da suke dauke da shi aqidun da suke ba su da ke kware da gaske amma kaga wannan maganganun da kaga sahabbai ya yabe su ya yabi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan ba dan shi'a bane ba sannan kuma bayan shi ya zo ya ce wa manistanna bi sunnatihi wanda ya sunnantu da sunnar shi shiwa shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yawmiddin har zuwa ranar tashin kiyama malaina addu'a gare shi amma ba'du bai haka fal ba'isu ai fal dalilin da ya kai ni fi ta'alifi wajen wallafa hadal kitab wannan littafi lamma kuntu mudarrisan malai ce lokacin da na kasance mai karantarwa fi madrasatina a makarantar mu wace ce makarantar ku malam madrasati kulliyati irshadil ummahat makarantar fadakar da zaburar da uwaye mata kofar ruwa Kano yana kofar ruwa Kano talaba minni ya nema suka nema daga wajena ba'du talabati ko ba'da talabati wasu daga cikin dalibai an aktuba lahu kitaban in rubuta mishi wani littahi idan ka ce kitabu shine abin da yake da gilafu guda biyu takardu adadin wasu takardu har suke da bango guda biyu ga farko ga karshe wajizal lafzi littahin da yake da takaitattun lafuzza sahlat tanawuli wanda yake da saukin mu'amalanta kenan sahlat tanawul kenan sahlat tanawul kenan dukan shiba wahala kuma hadasan suke cikin shiba wahala wal hifzi sannan kuma sahlal hifzi mai saukin harracewa fi ma yata'allaqu cikin al'amarin da yake da alaka bi amrin nikahi da al'amari na aure wan nisa'i da mata wa an yakuna fi ahadisi sajidil anami sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya kasance wannan hadisan da zan tattara daga karkashin maganganun jagora na halittu wannan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaita fastakhartu Allah ta'ala sayna na baiwa Allah mai girma da buwa ya zabi fajama'tu lahu hadhihi alahadisa sayna hada mushi wadannan hadisan da kai suke hannunka wa sayakunu insha Allah ta'ala kuma da iznin Allah littahin zai kasance thalatha ajza'in juz'i guda uku al-awwal wa thani wa thalith ma'an da na harko da na biyu da na uku amma duka tare waje guda kamar da yake hannun mu yanzu malaitu wasammaituhu na sanya wa littahin sunan zada zawjaini guziri na ma'aurata fi ahadisi sayyid al-thaqalaini a cikin hadisan shugaban jagora na mutane da aljannu wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mushtamilan wannan littahi ya kumshi ala 150 hadisan hadisi 150 hadisan sahihan hadisai ingantattu wa jami'u hadhihi alahadith wadannan hadisai ingantattu kuma gaba dayan su mimma rawahu al-bukhari wa muslim abun diya daga cikin abun da imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wa taratan wal lokaci kuma wa taratan infarada biha al-bukhari wal lokaci imam al-bukhari shi kadai ke banta da hadisin sannan aw muslim koko muslim shi kadai ke banta da hadisin faqat malaitu walam takhruj an zalika ai hadisan da na kawo ba su huta daga cikin wannan da'irar ba ko bukhari da muslim muttafaq alaihi ko kuma bukhari ko kuma muslim kenan bi kara kan wannan ba wa as'alu allah ina mai roƙon allah subhanahu tsarki ya tabbata a gare shi wa ta'ala daukaka ta tabbata ga allah an ya taqabbalahu allah ya amshi wannan littahi bi qabulin hasanin amsa wadda take nagartatta kenan ta hanyar in samu lada wa an yaj'alahu khalisan liwajhihi alkarim kuma Allah sanya wannan rubutu da zanni nayi shi ne saboda neman yardan Allah mai girma da buwaya innahu ala zalika qadirun lalli Allah shi mai iko ne akan haka wa bil ijabati jadirun kuma dangance da abin da ya shahi amsawa Allah mai iko ne akan haka wa akhiran malaita karshe wa qaddimu shukri ina mai gabatar da godiya ta wa du'a alkhairi da addu'a ta alheri sarmadan har abada ila abi zuwa ga mahaifina wa ustazi da malamina wa maulaya al-sheikh al-alim al-haj musa bin al-alim ali ibn al-alim muhammad gabari fajazahu allah bi khairi jazaihi kenan malamin shi baban shi maulan shi shine al-sheikh al-alim al-haj musa hazuwa karshe allah saka mushi da alheri wa ashkuru kulla man sa'adani malaita ina godiya kuma ga duk mutumin da ya taimaka mini ala hadha al'amal akan wannan aiki yace barantana ma khususan balantana ma alladhina badalu juhudahum wadanda suka bada kokarin su wajen taimaka mun wajen wannan aiki wa anfaqu amwalam suka ciyar da dukiyarsu akai ala tab'i hadha alkitab akan wallafa ko kuma buga wannan littafi fajazahumullahu khay'a fajazahumullahu jazaan Allah ya musu sakamakon da jaza'a man la yuridu li ghairi Allahi jaza'an sakamakon da mutumin da man la yuridu wanda baya nema li ghairi Allahi ga wani Allah jaza'an sakamako kina Allah ya musu sakamako managarci wala shukura ko kuma godiya yana ba sa ma bukata a gode musu ne aikin alheri wa huwa hasbuna shi ubangiji shine abin dogaron mu shi ya wadatar mana wa ni'mal wakil ko ma dalla da abun dogaro ya zama to shine Allah ni'mal maula ma dalla da majibincin lamarin ka ya zama shine Allah wa ni'man nasir ma dalla da abun taimakon ka ya zama to Allah ne mai taimakon ka wala haula wala quwwata illa billah babu karhi wala quwwata babu dubara illa billahi sai zuwa ga Allah al-ali madaukaki al-azim mai girma muhammad sanusi musa ali gabari wo aiwa mal yace bismillahi wa sallallahu ala al-nabiyil karim al-juz'ul awwal bangare na harko a cikin wannan littahi al-hadithul awwal hadisi na harko mal yake cewa an abdullahi hadisi daga abdullahi yake cewa qala lana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala a gare shi yake cewa ya ma'sharash shabab ya ku taron matasa maza da mata kenan taron matasa manzon Allah ya tara su yake jan hankalin su akan abin da zai amfane su a cikin rayuwar su da addinin su saboda ita duniya ita ce matattakira ta zuwa lahira kenan in ka samu cikasa da matsala anan ka zubu da kaca anan to can ba za ta yi kyau ba dan haka manzon Allah ya tara su yake jan hankalin su akan su gyara nan kahin can manista da'a minkumul ba'ata dukkan wanda yake da ba'a manista da'a duk wanda yake iya minkum a cikin ku alba'ata daukan dawainiyan aure falle tazawwaj to yi aure wanda yake iya daukan dawainiyan aure ba wanda shi ma doki ake dawainiyan shi ba eh wanda yake iya dauka wanda ko baya iya dauka eh akwai manzon Allah zai bashi halli manzon Allah bai kyale shi ba falle tazawwaj manzon Allah ya ce yi aure me yasa sai manzon Allah allala abinda cewa fa innahu aghaddu lil basari saboda shi aure da kake gani shine mafi rimtsewa game da ganinka zai taimaka maka akan ka rimtse ganinka ba za ka kalli haram ba kun gane wa ahsanu lil farji kuma shine mafi kyautatuwa ga gaban mutum ba zai je alfasha ba anan bisi ne kawo kuma akwai sad wa ahsanu idan zama to ahsanu lil farji bisin kenan shine mafi kyautatuwa ga gaban mutum ba zai je alfasha ba idan zama to da sadu ne kuma ahsanu kenan daga shine mafi kariya kaman sana shay yani katangance abu da kiyaye shi kenan kana da aure zaka kiyaye ba zaka je ka aikata abin da yake na alfasha ba da farjinka sai manzon Allah ce wa man lam yastati wanda kuma baya iyawa mana kenan bai da ba'a babu ba'a ba ka da ko biye kai ma fa alaihi bisaw manzon Allah ce sai a ci gaba da yin azumi yau alami shi ko yau ai ta bibiya waɗannan kwanakin ana ta azumi me yasa fa innahu lahu wijaa saboda wannan zai zama to maka a matsayin wijaa'un ko kuma bil ayn wijaa yani wiqaya sai zama to kariya fa innahu lahu wijaa'un zai zama to maka a matsayin kaman idan ka ce wijaa da hamza shine al ikhsa al ikhsa kaman shine abin da yake cewa daddaka kun gane yani zai daddake sha'awarka kenan sha'awa ba za ta dame ka ba indai kana azumin nan wani zai ce yayi azumi shiru baka kiyaye azumin ba ko kuma kana bibiyan wasu ake kira shi da wasu hanyoyin da dole ya zaburin maka da sha'awarka misali kallace abubuwan da basu kamata ba da sauransu ko kuma sauraron maganganu irin na batsa da saura kai ga baka so ka zauna lafiya ba to ko azumin za kai ba azumin da zai yi maka amma duk wani abin da kake ga hanya ce wanda zai kai ka zuwa ga abin da ba daidai ba ka nisance shi duk abin da kake ga zaka iya kallo ya ja maka matsala ka nisance shi sannan kuma ka ci gaba da yin azumi zaka samu kanka a yanayin da ya kamata zai zama to maka a matsayin daddaka wijaa yani ko kuma wijaa can ya zama to a matsayin kariya to wannan shine hadisi na farko da malam ya kawo a cikin wannan kenan kwadaitarwa da zaburarwa akan abin da ya shahi aure maza da mata duk wanda Allah ya bashi daman yayi aure to kare da zaman jiran cewa kaza 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 a saboda wannan zai taimaka maka akan addininka sannan kuma zai taimaka maka a cikin rayuwarka sannan kuma mutumin da yake daure rayuwar da Allah zai sa maka ta albarka daban yake sannan banda shi duk mutumin da ya zamanto aure gare shi to hatta rabin addininka ya cika rabin addininki ya cika me yake bukata falyattaqillahu fi nisfi albaqi sai ka ji tsoron Allah a rabin da ya saura sannan kuma ka duba ka ga yanda Allah zai sa ka cikin wani da baka daman cewa al'umma da za su rika bautawa Allah suna karanta Qur'ani suna sujada suna sallah a ce sun mutu daga tsonka haka abun godiya ne ga Allah subhanahu wataala da haka kar mutun yayi jinkiri ko yayi nawa duk wanda Allah ya bashi dama kenan yayi aure alhadisu sani abu nabiyu an abi huraira radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yake cewa tunkahul mar'atu li 40 ana auren mace saboda abubuwa guda hudu mafi yawa duk mutumin da zai aure bai cika huta ba daga cikin wadannan abubuwa guda hudu abu na farko limaliha saboda dukiyanta tana da dukiya ko kuma a gidansu akwai kudi kuma kana ga ubanta ya kusa ya tsoho ya kusa mutuwa kenan ba jima in ya mutu kaga aka raba gado za ku shiga cikin harkoki ko kuma a dukiyar ita da take da za ta rika baka dukiya kana mura eh kaza mujin hajiya wali hasabiha wata za aure ta saboda dangantakarta kasancewar ta yar gidan suwa ne kasancewar ta yar gidan suwa ne mahaifinta kaza ne mahaifiyarta kaza ne famin su kaza ne wannan yana sa wani ya aure saboda ya dosani wannan dangantakarta su wali jamaliha wani kuma zai yi aure ba ruwan shi da harakan kudinki ko kuna da kudi ko ba kuda kina da dangantaka ko bai ki da shi kawai ma yahummuhu aljamal shi kawai kenki shine abin da ya dame shi wani haka dane ko wannan gabar ta uku tana da yawa a yau to rashi ta liƙe wannan jamaliha saboda kyawunta waɗannan su ne abubuwa guda uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata sai ya ce wali diniha sababi na hudu addininta wani zai aure saboda addini abinda yake duba kawai yana duba nutsuwar wanda zai aura tana duba nutsuwan wanda za ta aura ya zama to wannan shine abinda suka sa a gaba to waɗannan shawarwari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada ko kuma hanyoyin da mafi yawa aure bai huta daga cikin wannan abubuwan ko kuɗi ko dangantaka ko kyawu ko addini sai manzon Allah yake baka shawara yake baki shawara fazfar bi zati dini fazfar bi zati dini ki riki ko kuma ka riki ma'abuciya addini taribati ya daka hannunka ba zai kasa ba hannunka ba zai kasa ba taribati ya daka yani ba za ka yi nadama ba ba za ka yi nadama ba za ka tabe ba idan ka riki ma'abuciya addini idan kika riki ma'abucin addini to amma ba lai wadannan kin suka hadu da addinin amma shi da addinin zaman to shine me shine abin dubawa to wannan kuma abubuwa ne wanda maza da mata gaba daya ana tarayya a cikin shi yanda namiji yake kallon wadannan abubuwa ita mata akwai matan su ma wannan abun suke kallo wata tana kallon danginka wata tana kallon dukiyarka wata kuma tana kallon kyawunka wanda yake shi namiji ba ne ke magana shi Bahaushe yace namiji ken maza mai kiran kwado da kudinka to yanzu su kuma wannan kudin nan mafi yawa a yanzu kudi da mansubi shi mata suka yi duba su kuma maza mai suka yi duba kyawu wannan su aka yi bazi a kansu kuma shi yasa ake taddauki ba dadi yanzu aka yi aure 100 a cikin bakan su kana Allah bakan su ta gaba an kazo kusan aure 40 ko 50 sun mutu 20 ana zuwa gidan alkali ana zuwa ana zawa guda 15 a cikin 30 din da suke saura kuma ana zaune ne kawai lalle 15 din ne ake fahimtar juna ake rayuwa mai dadi in ba bi addini ba dole a sha wahala dan da zuciyarka zai so abu in dai ba addini bane ba ka bata hakuri saboda shi addini ne in ka bi shi ba za ka yi nadama ba duk abinda ba shi ba in ka bi shi wallahi sai ka yi nadama sai anje ka ce dan me nayi kaza me yasa nayi kaza an samu zal da ka sa addini a gabanka taribat yadaka fazfar bi zati dini ka zabi ma'abuciya addini ba za ka yi kasa a guyuwa ba hadisi na uku a gurguje kenan ba bayani za a yi mai tsawo ba malik yace an abdullahi ibn umara radiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man zalla yake cewa la yakhdibu ar-rajulu ala khidbati akhihi karda namiji yakhdibu yayi khidba yani yayi neman aure ala khidbati akhihi akan neman auren dan uwan shi yani wani ya shiga yana neman zai auri wacce to haramun ne kai ka taso kai ma ka je ka shiga wannan eh kuma abin da ake cewa khidba shine idan an samu rukuni ba karo na fari ba idan an samu rukuni ma'ana ita ga wanda take so ta aura shi ma yana so ya aure ta to haramun ne wani ya sayo kai mazalla sallallahu alaihi wasallam ya kara bayani a gaba ala khidbati akhihi akan khidba shine neman aure na dan uwan shi hatta yatukal khatibu qablahu har sai ya zamanto shi wanda ya fara tuntuba wannan ya bari aw ya'zana lahu ko kuma ya baka izinin cewa zo mu buga zo mu kasa iya ruwa hudda kai amma in ba shi ba baya halatta saboda irin abin da zai iya aifarwa na rashin fahimtar juna tsakanin al'umma da sauran abubuwa makamantan wannan kenan dai iya daga cikin ladubban da ya kamata a kiyaye wajen neman aure la yakhdibu ar-rajulu ala khidmati akhihi kar da dayan ku yayi neman aure akan neman auren daya kenan wani yana nema to sai ku dakata sai ya zamanto ya janye ko ya bada dama ko kuma an samu rafad yani ki na wani bangare daga cikin bangarorin guda biyu kenan wannan kuma dama ba a samu bai tabbata khidba ba khidba kenan an samu tawafu sannan kuma an yi rukuni komai da komai kawai aure za a yi kawai ka sayo kai ka zo ka jagula abubuwa manzo Allah yake cewa hatta yatruka al-khatibu has ya zamanto shi wancan ya bari qablahu kenan wanda ya riga ya kazawa abu ya azana lahu ko kuma ya baka izinin cewa shigo kai ma kaga abin da Allah zai rawahu al-bukhari wa muslim malaka sayyid al-bukhari wa muslim الحديث الرابع حديث نهدو عن أبي سلمة رضي الله عنهما قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أبو سلمة يكي تيوى يا تنبي عائشة ما ترى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كم كان وينوني صداك صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم صداك منزان الله صلى الله عليه وسلم نو يكي بعدها قالت يكي تيوى كان صداقه لأزواجه منزان الله صلى الله عليه وسلم صداك انشد يكي بي وما تنشي اثنتي عشرة أوقية مازال يانا بعد أوقية أوقية يعني وني تسكن كدين إير الناس نوانش اللوكة أوقية قدا قوم شابي ونشن دربي كنان أوقية شابي دربي قالت سي عائشة تكي تنبيع أبو سلمة أتدري من نشو كاسمي أيكي تيو أن نشو نانا نوحد إما كتازو قال قلت لا sai Abu Salama yake cewa na ce wa Aisha a qalat Aisha take cewa nisfu uqiyatin kenan rabin uqiya daya kenan yana bada uqiya 12 da rabi fatilka in aka hada su wannan za su tashi a matsayin 500 dirham kenan dirhami 500 shi dai kudi ne mai yawa dai na ga a cikin karatu risala anya ba mu hadu ba uqiya nan nawa ne aka ce ko dirhamin ne ana ma maka muhadi sefa ba to shi magana abin da ya shahi sadaki shin dalilin da yasa malaika hadisin sadaki bayyada kadan bayyada da yawa nan Aisha radiyallahu anha da tawadi ba tana kayyade ya bani ba me yasa zan fahimci haka hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wata baiwar Allah ta zo take neman aure sai wani daga cikin sahabbai ya ce ya rasulullahi idan baka da bukatar aurenta ni ka aura mini sai wanda Allah ya ce to nemi wani abu aura maka ita ko aka ce je nemo yaje yace bai samu aka ce ko zo banya ta bakin ƙarhi ne ka je ka nemo kenan wani abin da zai iya amfana da shi yaje ya dawo bai samu ba ƙarshe dai sai wani abu wani kaso da yake na alqur'ani a matsayin ya koya mata sai ya zamanto a matsayin sadakinta kenan bayyada karanci bayyada yawanci ya danganta da halin da Allah ya hore maka Allah hore maka ko nawa ne ka bada ba matsala bane ba in kuma bakkar halin kai ka takura wa kanka dan abin da kake da sai ka bada sannan kuma a ka'idar addini ba ka'idar sadaki kun gane misali sarkin da magaram ya hoto ya ce sadaki kai wuce jika 50 wannan ka'idar addini ba haka nan saboda wadatan ka da wadatan wannan daban-daban ne wani da wani wadatan su daban-daban ne kuma kowa zai yi ne gurgurdan yanda dama ya bashi kenan ba ka'idar shi sannan kuma shi sadaki haƙƙin ita wadda za a aura ne kenan haƙƙin ta ne kudin ta ne nata ne to amma a yau abinda uwaye suke yi shine za a saya miki kaya wannan kayan nawa ne naki ne dan an dauki sadakin da an sa a cikin kudin da za a saya miki kaya duka dai ina kai duka dai naki ne kenan duka abu ɗaya ne wannan shine abinda wannan hadisi ke karantar da mu abu na gaba sannan kuma sadaki ana iya zuwa darma arme babu sadaki eh kace zaka bata jika 10 a matsayin sadaki a darma arme an daura auren wacce da wani akan sadaki jika 10 amma ba lakaran ba ajalan haka suke cawo eh kenan ko kuma jika kaza sadaki amma yanzu an bada kaza kaza kuma suka je can suna rayuwa ya ba ta abunta الحديث الخامس حديث نبير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط ما في حقي ما في تنتنت شرط دا أن يوفى به كما تيكي واجبي أتكاشي شنو أبن دا مثال سداكين أنت سداكي باجني ما في حق شرط دا كما تأتكا مثلا أنت مستحللتم به الفروج أبن دا أك حالتا زمن تكيوان أولي أدليليش kira abin da ya halatta maka kwanciya da matar nan shine mafi haƙƙin sharadin da ya kamata a cika shi kana kaka duka kace ka duki sadaki kaza an zo zaman aure kai ka kyale ta kuma ka samu dama da zaka iya bata kuma ka kyale to manzon Allah ne yana ji hankalin suwa maza wannan da hadisan suna maka nuni akan aure a wancan lokacin gaskiya iya da sauki sabanin yaushe sabanin yanzu to kai mutumin da mazu mutumin da ya kasa bada sadaki an ya kamata a mai aure tunda mas'alolin za su biyo baya suka yi yawa ba auren ba zaman da za a yi yau da gobe inda za ku zauna gidan da za ku zauna kaga a wancan lokacin kawai bayan gari za ka taka nemo kalimbo ka zo ka danyi wani kewaye a danyi wani bukka shi kenan kare ba ka san kalimbo ba ko baka ba ba biyan kudin wuta ba biyan kudin ruwa ko baka ba kuma ga abubuwan rayuwa yanzu yanzu wannan lokacin sai ka samu miji da mata duka a gidan duka complain musu wuce biyar ba ana ta rayuwa kuma Allah ya tawaddin su a cikin Qur'ani ta nan arziki mutanen kiri yawa complain ka nawa eh sai ka danna sako tak aka zo gidan tsakanin mijin da matan da ɗan ɗiyan an samu samar complete ɗari da wani abu to mafi saboda shi sai yasa zaka ga shi sadaki a yanzu ba wani aiki bane ko baka ba buzu da ba da shi aibe kai wani abu to mas'alar tana nan akan wannan zamantake wanda za a zo yi to duk mutumin da mafi haƙƙin sharadin da ya cancanta a cika shine abinda aka halatta kwanciya aure da shi da wannan matar da aka aura kenan kaga ba za a halatta wancan ba kuma sannan a zo kai ka rike wannan haƙƙin in kai ka baka kyauta ba alhadisu sadis hadisi na shida an aisha radiyallahu anha qalat tazawwajaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa hiya bintu 60 wa bana biha wa hiya bintu 90 wa mata anha wa hiya bintu 18 aisha radiyallahu anha take bayanin cewa tazawwajaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzalla sallallahu alaihi wasallam ya aureta wahiya bintu 60 tana yar shekara 6 yar shekara 6 akai aure daban tarewa daban an aure ta da shekara 6 wa bana biha manzalla sallallahu alaihi wasallam ya tare da ita wahiya bintu a lokacin da take da ita ta kai shekara 90 yani ta kai shekara guda 9 saboda daga lokacin da aka daura auren ita Aisha take ba da labarin mahaifiyarta ta ƙara kula akan ta hanya ba ta kalan abincicika kala-kala wanda zai haɓaka jikinta da gaugawa mun gane sannan kuma albi'atu takhtalif karka dauko wata yarinya anan yar shekara 9 ka rika hawa kai comparing ta kai mukarin nan ta da waccan ba dai bane ba yanzu haka kasa garirukan da suke gindin ruwa yanzu misali an kata irin sun yami zaka ga mutane da manyan jiki me yasa la sai mu diya mata yana da alaka da ruwan da yake kusa da su akwai sinadare na halittan da yake taba jikin su wanda yake ba su daman haɓaka da wuri sama da wanda yake wani buri bushashe an gane to Aisha radiyallahu anha manzala sallallahu alaihi wasallam an daura mishi aure da ita tana da shekara 6 sannan kuma ya tare da ita da shekara 9 kuma ko a yanzu magana da ake akwai kasashen da na Amurka ake maganan hana auren auren wuri kaza 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 wani yaro dan shekara 11 yama wata shekara 9 ciki aina a Amurka su al'um wal abul dimokradiyya da hukukul insan to wannan wani abu ne wanda yarji'u yana ko ko a dabi'a haka da ake rayuwa yarji'u ila yana komawa ne zuwa ga abin da ya shahi zamantake wanda ake amma zuwa rika cewa yarinya sai ta kai shekara 18 za a aure da ita wannan fasadi ne da banna ta balaga tana da shekara 13 ko 12 tana nan ta yi shekara 18 sai ta kai 18 za ta aure dukkan waɗanda suke irin waɗannan da'awa yuridu an tashi al fahishatu fil ladina amanu gurin su ya zai kula lati wala sai irin waɗannan cakudaddin da ake samu na boko da sauransu abubuwa ga sanan marasa kai marasa gawa shirme da hayaniya da yawa da rashin sanin rayuwar ma gaba daya sai ce yarinya ba za ta yi aure ba ta shekara nawa 18 wannan kuskure ne har a rika wasu funafunan da suke nuni akan tausayawa akan rishin kyautatawa yar an aure ta da shekaru kadan ta aihu ta zo tana yoyon bawali da sauransu duk aka shi muku jiki alhali duka ƙarya ne su waɗannan kankanan yaran da ake lalata da su a saman hanya ga sanan kuma kowa yana gani in magana haƙi za a yi wa ya kamata a yi magana haƙin shi su ya kamata wani suke a saman titi subhanallah in kaga abun ba kyau amma ita wannan a gidan mijinta a ɗakin mijinta a gidanta a cikin nutsuwa a cikin aminci a cikin girmamawa a cikin kulawa batta da lafiya zai dauke ta kai ta likita zai abinda zai iya amma ita yanzu ita akan ta ake magana amma ga can wata a watsi a saman titi kuma an kyale ta sanar da mutane suke yi kamar shi wancan mutumin na Kano Abdul Jabbar kaga irin hadisan duka ya kore su to hadisi ne ya tabbaci ya zamne ke bai da matsalan komi an daura aure a shekara 6 an tare a shekara 9 wa yake cewa wa mata anha Aisha take cewa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wa hiya bintu 18 a daidai lokacin tana da shekara 18 manzon Allah barbuniya shekara nawa suka yi tare kenan ba daga tarewanta shekara 9 kenan anan wanda yana karantar da mu cewa shi aure bai da wani wasu shekaru kai da kawai inda an tabbatar da yarinya ta kai inda za a mata aure kawai mata aure mun gane ko kuma hujjan cewa sai an kai lokaci kaza sai an yi boko an kai lokaci kaza da sauransu wanda duka bai kamata ba shi yake haifar da fitintunu da yawa الحديث السابع حديثنا نبقي انا غني كما تمدا كتا ان شاء الله تعالى مزيا نان كنن غوبي سي متاشي حديثنا نبقي ا cikin littafin ibad al-zawjayn اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نعم